بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مو لساكي هدوا أولنا بجيري ميتار البركة مسجد المهاجرين أولنا أقوات لنتدو أكرتي مقويو أتكم ببنبر نجاح مرادي أولنا قساتا متنجا أيوم نارانا أصبر در الله دي sha biyar ga watan Zulqa'ada hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda kuma daidai da 2 ga watan 5 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 na taimako Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara wannan kuma shine majalisun mu na 18 a cikin tafsirin wannan sura mai albarka inda zamu tashi fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
نعم
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وانكحوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
حسب جزاك الله خيرا ubangiji ta ala bude wannan aya da fadar shi ko kuma wadannan ayoyi da fadar shi wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun Allah ya ce kada ku tudanya gaskiya da ƙarya wa taktumul haqqo ku rinka binne gaskiya wa antum ta'lamun alhali ku kun sani wannan aya tukun bayanin da muka koro a satin da ya gabata na bani Isra'il da kuma irin ni'imar da Allah ya ma bani Isra'il to daga ciki sai ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana wala talbisul haqqo bil batil kamar yadda muka gai su yahudawa suna game gaskiya da ƙarya suna tudanya su suna da labari na siffa da zuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafansu kuma ya zo sun same shi a yadda suka karanta amma idan aka tambaye su shin wannan shine ke cikin littafin ku to sai su rinka ba da amsa da i'a kamar su ce na'am kuma sai su juye amsa Allah ya ce wala talbisul haqqo bil batil kada ku rinka game gaskiya da ƙarya wa taktumu alhaqqa kurinkarihi gaskiya kuna ganin ta karara ku binne ta wa antum ta'lamuna alhali kun sani wannan aya ba ga yahudawa ba kawai rayuwar mu ta yau da gobe duka tana da amfani cewa ubangiji madaukakin sarki ya hana mu mun san abu karara gaskiya ne amma kawai sai mu murihi wannan gaskiye ko kuma mu zayyana ƙarya domin ta koma gaskiya shi yasa malamai suka ce wala talbisu ai allabsu huwa khaltu baina mutashabihat mutun ya hada tsakanin abu guda biyu masu kamanciciniya fi sifati a cikin siffa wanda yana da wahala ka iya rarrabe su to sai mutun ya hada tsakankanin su ya takuda kamar yadda mutanen mu a yau suke kokarin hada kasuwanci wanda Allah ya yarda da shi da kuma riba wanda Allah ya hana zaka ganin ana kokarin dole sai an juya an takuda gaskiya da ƙarya haka zaka ga mutun yana kokarin yanke zumunci ya tabbatar da Ubangiji Ta'ala ya sanya ai zumunci amma zai iya yanke shi saboda tawuyi ne to shi yasa Ubangiji Subhanahu Wata'ala yake ba mu labari kada mu hada gaskiya da ƙarya malamai suka ce al-haqqu shine al-amru thabit al-amri wanda yake tabbatacce wanda ya zama wajibi ga kowanne ɗaya daga cikin musulmi yayi aiki da shi kuma wanda ba shi bai guje ma shi kuma al-batil shine kishiyar gaskiya diddul haqq kishiya na gaskiya shine al-umarni da abinda zai zamayar da mutum daga asalin abinda yake tabbatacce na kirki riƙaƙe mai amfani duniya mai amfani lahira to al-batil sai zai zamayar da mutum akan wannan abu to amma tudanya gaskiya da ƙarya a iya sa ƙarya cikin sura ta gaskiya wannan yana sanya ita ƙaryar ta zama kamar gaskiya mu bangi subhanahu wataala ya ba mu labari babu wani layi da aka fara yi a bayan ƙasa kamar tudanya gaskiya da ƙarya Allah cikin suratul an'am yake cewa kadhalika zuyyina wa kadhalika zayyana li kathirin minal mushrikeena qatla auladihim shurakaa'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alayhim deenahum kamar haka ne aka zayyana ma diyawa daga cikin mushrikai kashi yaran su kanana domin su yarda da wanda suke tudanya musu gaskiya da ƙarya kadiba yadda ni'ima ta ayyamar ta take amma sai shedan da mutane su zayyana ma cewa ayyamar ta ba abinda take da sai wahalar da mutum sai mutum ya rinka ganin kamar haka ne a ce ma in ka haihe da mace zaka ciyar da ita ba za ta tafi hilin yaki ba in ta yi aure ta koma irin wani gida da wasu ababe irin wanda asalin su gaskiya ne amma sai a tudanya su cikin ƙarya to sai abun ya rikice sai a rasa gane ina gaskiya take ina ƙarya to wannan shine mataki na farko na bata har cikin bautar wani Allah wanda ba Allah ba a haka a yau za mu ga da dama daga cikin masu kira na wayewa da zamani da ilmantarwa ta yau da gobe za ka ga an cika magana a cikin akan abin da ya shafi tarbiyyar yara hakika a kwanakin ƙarshen nan tarbiyyar yara tana da wahala za ka ga ana ƙoƙarin shigo a cikin maganar tarbiyya dan abata magana ta haihuwa sai a shigo a ce in ka tara yaron to ta ina za ka iya ciyar da su kai kaza kai kaza kai kaza za ka magana ce wanda asalinta akwai ƙarya a ciki amma za a juye ƙarye saman wani abu na gaskiya guda sai kaga ƙaryar ta rudi asalin gaskiye shi yasa Ubangiji Subhanahu Wata'ala anan yake cewa wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamu wannan aya tana karantar da mu babban fa'ida cewa al'amarin duniya baki ɗaya yin shi ko al'amarin mu na addini ɗayan biyu ne ko ya zamana gaskiya sirfin ko kuma ya zamana batil abu wanda yake ba'ataccen abu idan muka ba alqur'ani mai girma ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu tarda wannan cikin suratul hajj Allah madaukin sarki ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil
Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ
وَأَنَّ
اللَّهَ عَلِيٌّ كَبِيرٌ
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ أَنْ يَدْعَ الْأَمْرِ يَكِي جِيْوَا تَبَّسْ حَقِيقَ أَلَّا شِنِي غَسْكِيَا سَبُدَ غَتِينَ سُنَيَا أَلَّا أَكْوَيْ الْحَقُّ أَلَّا تِي هُوَ الْحَقُّ مَعْنَا lamarin ya shari'a ya ita ce gaskiya ta gaske wa annam ma yad'una min dunihi wanda kuma ake kira kuma bayan Allah subhanahu huwa al-aliyyul kabir ubangiji ta'ala shine al-aliyyu madaukaki al-kabir wanda yake ya girmama shi duk abinda ba na Allah ba to wannan abin ƙarya ne da abinda Allah ya shar'anta ta hanyar nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan abin shine gaskiya a haka Ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul saba yake cewa wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin
iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin
Ubangiji ta'ala ce wa inna aw iyyakum ay mu kuku la'ala hudan guda yana akan shari'a aw fi dalalin mubin ko kuma guda yana akan bata ina al'amarin ko ya zamana kai kana saman shari'a ko kuma ya zamana kana saman bata amma ba a gama addinin Allah subhanahu wata'ala da wani abu kuma a ce ana saman gaskiya ba za ka gama addini da bid'a ba ka ce saman gaskiya kake a ce da mai bautar hutu da mai bautar gumki da mai bautar shahu da mai bautar shehi da mai bautar kaza da wanda ya yarda annabi Muhammad da wanda ya yarda annabi Isa da mai zagin sahabbai da kowa a ce abu guda duka bisa gaskiya yake a ɗayan biyu ne ko ya zama da ahlus sunna suke kan gaskiya ko kuma ya zama da suke kan bata amma ɗayan biyu ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi haka Allah madaukin sarki yake cewa fa madha ba'da al-haq
fa madha ba'da al-haq illa ad-dalal
allati fa madha ba'da al-haq allati fa madha ba'da al-haq to miki da kai bayan gaskiya illa ad-dalal sai dai bata duk mutunan da bai bi gaskiya ba a cikin mu'amala a cikin yarjejeniya a cikin rayuwar mutum da gobe a cikin addini shi a cikin kasuwancin shi in dai bai bi gaskiya ba to bata zai bi amma babu wani abu tsakatsakiya wanda shi ba gaskiya ba shi ba ƙarya ba har yanzu bai bayyana ba wannan ɗayan biyu ne ko ya zamana ƙarya ce ƙarara ko kuma ƙarya ce ya zamana gaskiya ce ƙarara ko kuma ƙarya ce ƙarara amma a ce ga abu kaza addini ne shi tsakatsakiya yake babu shi alhalalu bayyinun walharamu bayyinun nabi sallam yake cewa halal bayyana take duk mutum da zai mu'amala ta kasuwanci sai ya samu kuɗi ɗayan biyu ko yayi wanda Allah ya halatta ko yayi wanda Allah ya haramta haka duk mutumin da zai mu'amala ta zamantakewa ɗayan biyu ko yayi ta addini ko yayi ta maguzanci amma a ce ga wani abu shi ba halal ba shi ba haram ba ko ba lada babu zunubi babu wannan abu shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa kulil haqqu min rabbikum
wa qulil haqqu min rabbikum
faman sha'a
جاء فليكفر
نعم
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم شرادقها
بقيت تعالى وقل الحق من ربكم كتي قسكي أتازو دقو بنجشون فمن شاء وندي قداما فليؤمن تو إيمان ومن شاء wanda kuma ya gada ma fal yakfur ya kafirji Allah ya ce mu mun tana dan ba masu imani ba giran su a ranar alkiyama shine aljanna kuma mun tanadan makafirai bagiransu wanda za su shiga a ranar alkiyama shine wutan jahannama. Kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imam muslim annabi yake cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka, qur'ani hujja ce gare ka ko kuma hujja ce akan ka. A nan wanda suke karatu za su iya tambaya to ina mubah ina makruh, ai ana cewa shan hura mubah ne an yarda da shi, abu kaza makruhi ne ba a yarda da shi ba, abu kaza haramun ne, abu kaza wajib ne. Kamar da malaman usulul fiqh suke karkasa waɗannan ababe guje zuwa gida biyar, malamai suka bada amsa anan cewa al mubah abinda aka yarda kai ɗayan biyu ne, ko ya kai ka zuwa ga gaskiya ko ya kai ka zuwa ga ƙarya. Idan aka ce tun abinci mubah ne an yarda, to ɗayan biyu ko ka ci wanda Allah ya ce a ci sai ya ja ka ya kai ka zuwa ga gaskiya, ko kuma ka ci wanda Allah ya ce ka a ci ya kai ka zuwa ga ƙarya. Da mutum zai zo ya ɗauki hura ya sha, sai mutum za ta kai shi zuwa ga mi? Zuwa ga gaskiya. Idan mutum ya sha giya, sai mutum za ta kai shi ina? Zuwa ga ƙarya. Don haka shi al'amari ba zai taɓa wuce ɗayan biyun nan ba, in ma ya kasance gaskiya ce ko kuma ya kasance ƙarya. Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan aya ce wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, kada ku hada tsakanin gaskiya da ƙarya. Inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa taktumul haqqo, ku rinka ɓoye gaskiya, wa antum ta'lamun alhali ku kun san wannan al'amarin da kuke ƙoƙarin ku ɓoye shine gaskiya. Ashe ita lamarin gaskiya da kuma lamari na ƙarya, idan muka diba za mu ga cewa suna da shiga a cikin juna. Mu kowane ɗaya daga cikinsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani wanda yake gamsashe a dukkanin al'umma, dukkan mai hankali zai iya gane abu kaza gaskiya ne sirfu, abu kaza kuma ba gaskiya ba ne. Kamar yadda Allah yake cewa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil,
na'am innal batila kana zahuqa.
Allah ce wa qul ja'al haqqu, haqiqa gaskiya ta zo, wa zahaqal batil kuma ƙarya ta gushi. Allah ce innal batila kana zahuqa, dama ita ƙarya bace wanda za ta tarare ta gushi, ba za ta tabbatuwa ba a cikin al'amari. Duk lokacin da gaskiya ta bayyana, to za ka ga cewa lalle tabbas haƙiƙa ƙarya sai ta bayyana. Shi yasa Ubangiji madaukakin sarki a cikin suratu Yunus yake cewa fadhalikumullahu rabbukumul haqq, ai wannan shine Ubangijinku na gaskiya, al'amarin ya shine tabbataccen gaskiya. Allah ce famadha ba'dal haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun, babu abinda zai biyo bayan gaskiya face bata. Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yake nuna mana ai wannan batan babu abinda zai kai mu sai zuwa ga halaka. Idan muka yi maganar gaskiya, za mu ga ita gaskiya daga cikin abinda take banta da shi, ita gaskiya take banta da tabbatuwa kuma ba za ta canza ba. Duk abinda ka ga tabbatacce ne bai canza ba jiya, kuma ba zai canza ba gobe, kuma a yau ma bai canza ba, to wannan shine gaskiya. Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, Allah ce mi la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim, mai ta'ala yake cewa ai ya cika, tammat kalimatu rabbika, saƙon ubangijinka, maganar ubangijinka ya cika da mi da gaskiya, kuma babu wanda zai canza maganar Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah yake cewa la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim, babu wanda zai iya canza kalmar Allah, wannan kuma shine rabo wanda yake babba ga bu kalmomin Ubangiji ta'ala. Kadiba tun gabanin musan musulunci har zuwa musan musulunci yankin Afirka, har yau har gobe salloli guda biyar babu wani wanda ya taba cewa a canza sallolin nan, ya kamata tun da zahiya zo a rinka yin biyu, ɗaya da safe ɗaya da maghrib. babu wani malamin da yace haka ba wanda yace sallah azhar tunda zahi ya zo yanzu ana rana a maida ta raka'a biyu sallah asuba tunda akwai dadi ga lokacin mi raka'a hudu a'a babu wanda ke canza wannan gaskiya tabbatacce kenan shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya siffanta gaskiya a cikin alqur'ani mai girma da cewa ita gaskiya thabitatun la tataghayyar tabbatacce ce ba ta canzawa duk addinin da kaga an kirkiro kuma ana canza shi lokaci zuwa lokaci to wannan addinin a wannan abin da aka jingina ma musulunci ƙarya ne tunda muka yi wayo ake azumin watan ramadan kuma haka kakanninmu suka yi kuma haka suka mutu kuma haka mu ma za mu kuma haka za mu mutu kuma haka kannanmu da diyanmu za su tasawwa da jikoki har kiyama in watan tara ya kai al'umma za su azumin watan ramadan to amma idan kaga wasu daga cikin baragurbi na mutane suna cewa ba za su yi azumin ramadana ba sai lokacin tsananin zahi to za ka ganin wannan magana ta su ta zama magana ce ta banza a haka duk mutunan da ya dauki wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya bashi girma daga cikin shehunan ya koma lamban shi ko mabiyan shi to za ka ganin ana tahiya lokaci na yi to za ka ana canzawa yanzu wani ya yi wannan girma diba tun lokacin da Allah ya aika wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi baki daya kowa ya yarda da jiya da yau da gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa daraja ya yi kowa daukaka kuma shi kadai za a bi a tira saboda mi alqur'ani mai girma haka ya tabbatar wa in tuti'uhu tahtadu amma idan wani ya dauko shi ne shi to lokacin idan tahiya ta yi tahiya shi ma shi din sai ya sanya a cikin jikokin shehe kuma sai a yi wani sai a ga to yanzu ya hika kan sai kaga an rabo biyu da ana rike da tijani tahiya ta yi tahiya aka dawo wa aka dawo in yasi ana rike da in yasin tahiya ta yi tahiya kowane gari su ma suka samu nasu bayan kowane gari yanzu kowane gida ina shi da kalan nasu kowa da kalan wanda yake biya saboda mi dama abu ne wanda aka gina ba tare da gaskiya ba to ita gaskiya a cikin dabi'arta ba ta canzawa har abada abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi wannan abin tabbatacce ne duk mai hankali da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya yarda da zina haramun ce babu wanda zai ce wato ga wata rana saboda yanzu maza ba su da kuɗi an bude wata biyu wata uku zina ta halatta babu wanda zai wannan da sunan musulunci a haka babu wanda zai ce ma yau riba ta halitta saboda hada-hada ta tsaya to kowa shi banki ya ciyo kuɗi duk mutunan da kaga ya ciyo kuɗi banki da gangan dan a bashi riba ko kuma dan ya aiki da riba to ya san shi ma haramun yake ci saboda babu wani lokaci da Allah ya ce in an shiga tsanani to kowa ya koma cin mu'amala da riba haka babu lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce shirka za ta zama haramun tabbace take kamar da ubangiji subhanahu wataala ba mu labari a cikin wadannan ayoyi a abu na biyu ita gaskiya tana da bayyana ita tabbatacce ce bayyananna ba ta da buƙatar sai an yi zakwatanta ma kamar da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin wannan sura ce la ikraha fid din Allah ce ba sai an tilasta an tirsasa mutum ba an zo ana cewa wannan musulunta ko a kashe ka a Allah ce in aka ma bayani to za ka gane ka ta bayyana rushudu min al-ghayyi na'am
ka ta bayyana rushudu min al-ghayyi fa man yabghu bi-t-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-umwati al-wuthqa
l-infisam
sama laha
na'am
wallahu sami'un alim
ubangi ta'ala ce la ikraha fid din babu tilastawa a cikin wannan addini namu Allah madaukin sarki ya ce wa qad tabayyana rushdu min al-ghayy ay shari'a haqiqatan gaskiya ya bayyana daga ƙarya ba na gaskiya karara take babu wani sai an tilasta ka an ce ma zo kai wannan musulunci musulunci karare yake gaskiya ne kai a ce ma wane yana bautan abin da ya halitta da hannun shi mutum ya shige daki ya dan mutum mutumi ya zo yana bautar shi in aka yi ruwan sama ya hwadi ko kuma aka yi iska ya hwadi ko kuma in wani yaro ya zo ya sare shi da kan ya zo ya sake halittar Allah shi halitta ta biyu ko ba a yi ma bayani ba ka tabbatar da cewa wannan al'amarin gaske ƙarya ce haka Ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana duk mutunan da ke ganin akwai inda zai tahiya ya samu wani al'abu wanda ba mai iya baya sai Allah shi ma ya tabbatar da ba mai iya bada wannan abin sai Allah ya ba wannan haƙin to ya tabbatar da akan me yake akan ƙarya yake Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا الله yake cewa ya ku mutane hakika bayani gamsashi ya zo muku daga ubangiji Allah ya ce wa anzalna ilaykum kuma mun sabkan muku da haske wanda yake mabayyani ashe ta dabi'ar gaskiya a kullum bayyana take haka abu na uku ita gaskiya a kullum wanzazza ce tabbatatta ce ita gaskiya ita ke tabbata ƙarya kuma ita ke tafiya addinin musulunci shi ke tabbata duk yadda za a targima duk yadda ƙarya za ta hawa sama kamar da gaske da shirka ta hawa sama kamar da gaske da bid'a ta hawa sama kamar da gaske zalunci ya hawa sama kamar da gaske Ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya bamu labari cewa wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حيلة او متاع زبد مثله التي كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال تكون آية امي سبحانه وتعالى كتو يبغى مثالي ككاو مثالي سكان غزكيا دكريا ita gaskiya ita ke tabbatuwa ita ƙarya ita ke tahiya yadda kaga kunwa idan kai wanki ka aje ko ka kada kunwa ka aje ko an zubar da wani abu to abin da ke na gaskiya shike tabbatuwa kunwa haka zai tahiya Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma zabadu fa yadhhabu tufa dukkan kunwa za ya kwai za ya bace wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard amma abinda zai amfanar da mutane to za ka ganin shi tabbace a bayan ƙasa to haka wannan addini shi zai zama tabbatacce a bayan ƙasa nawa aka yi kokowa na ga cewa an durmayar da ahlus sunna wal jamaa amma kokowa bata yi ba nawa bid'a ta yi ta samu ƙarfi a tsawon lokaci na tarihi daban-daban amma yanzu tana ina nawa kafirci ya samu dama amma yanzu suna ina kuma haka ko da Allah ya ba su sa'awan dan lokaci to za ya wuce gaskiya ita za ta tsayawa addinin Allah subhanahu wataala shi zai zama addini na gaskiya wanzaje haka ita gaskiya ita za ta sa dan adam ya tsira ita kadai ce za ta sa ka tsira gobe wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah madaukin sarki yake cewa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min Allah ce fa lanuhyiyannahu hayatan tayyiba da sannu ubangiji ta'ala zai rayar da kai rayuwa mai dadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun shi gaskiya ita kadai ke sa Allah ya saka ma dan adam da lada da kyakkyawa yadda abin da shi dan adam din ya aikata shi duk mutumin da ke son ya samu kyakkyawan makoma a rayuwar duniya to yi gaskiya a cikin mu'amalar shi mutum da ke son ya yi kyakkyawan makoma a rayuwar lahira ya yi addini na gaskiya ya nemi malamai su karantar da shi gaskiya ya bar addini don jin dadin wani ko don an taso tare da shi ko yi mai kara ko kuma saboda wane da wane ko kuma wannan addinin na kakanni ne ko haka muka iske ana yi wannan duka ba ta sa dan adam ya kulle a ranar alkiyama ya daga cikin abinda alqur'ani ya tabbatar da shi wanda ƙarya take banta ita ma da shi shine ita ƙarya tana tafiya ba ta tsayawa batilun za'il duk inda ƙarya take mai gushewa ce koda cikin mu'amala mutum na kasuwanci da shi da wani sai zama na mahaici ne makaryaci ne Hausawa yake cewa raman ƙarya ne, ƙurarre ne, ko mun taddadi ko mun aka jima to asiri zai turo. To haka Allah subhanahu wataala a cikin Al-Qur'ani ya tabbatar da wannan ita ƙarya ba za ta tabbata ba. Duk mutumin da ke mu'amala da ƙarya to za ka ganin sai Allah ya tuna mai asiri. Mutum yana aiki da ƙarya ne a cikin addini, ko yana aiki da ƙarya a cikin mu'amala, ko yana aiki da ƙarya a cikin rayuwar shi, ko yana hayantar mutane, to wata rana za a zauwa Allah madaukakin sarki ya tuna mai asiri. Kamar da Allah ce ja al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka. A haka ita ƙarya tana rawa ba za ta tabbatuwa ba. Duk mutumin da yake makaryaci ne cikin addini to sai kaga yau in ya gayi gobe sai ya sake gayi. In yau ga yadda ake to yadda za a yi gobe ya sha bamban da yadda ake yi yau. Amma ita gaskiya kamar yadda muka yi misali farkon karatunmu, salloli guda biyar ba su canza ba, azumi bai canza ba, yadda ake layya bai canza ba, yadda ake armi a musulunci bai canza ba. Amma dukkan abin da aka sanyo na ƙarya to za ka ganin kullum cikin canzawa yake. Kadiba ko bid'a cikin aure, inda ana yin kaza da orchestra ake yayi. Yanzu an kai an bar yayin orchestra, an dawo fatin ƙauyawa. Inda in yanzu fatin ƙauya ake yayi to yanzu kuma gobe wani abu za a yayi sabu. To duk abin da ya zamana kirkiro shi akai ko cikin mu'amala wanda ba ta gaskiya ba, to za ga wannan abun kullum cikin sake sabon launi yake. Duk wanda ya tunani to shi ma yana iya kawo nashi, saboda kwalwar wani ba ta yi wani ba. Dama abinda kawai ke iya hada al'umma shine ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yake cewa afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Na'am.
Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira.
Allah ce afala tadabbaruna al-Qur'an, yanzu ba za su tintintini ba a cikin ayoyin Al-Qur'ani walau kana min 'indi ghayri Allah, da ci wannan Al-Qur'anin daga wani mutum yake ba Allah ba, la wajadu fihi ikhtilafan katira, da an samu sabani mai yawa a cikin shi. Amma da yake tabbatacce ne daga wajen mai gaskiya, abun gaskantawa Allah madaukakin sarki yake, za ka ga duk abin da Al-Qur'ani ya zo babu tubka babu ruwara. Haka yake da kuma haka yake gobe. Allah madaukakin sarki ya iya magana kuma yana gayin gaskiya, kuma babu wanda ya kai Allah gayin gaskiya. A haka abu na uku, al-batil, shi ita ƙarya ko kuma abu mara kyawu, dole sai kaga sai an mai kuskurima, sai an ƙawata shi, sannan mutane suke yin amfani da shi. Matukar ba a ƙawata ƙarya ba to duk wanda ya ganta ba zai aiki da ita ba. Kamar da Allah subhanahu wataala yake ba mu labaru, izza yadrahumu shaytanu wa amalahum, yadda shedan ya kawata musu ayyukansu, aiki ba za ka iya abin banna ba. To sai in shedan ya kawata ma shi da shedanan aljannu da na mutane, in an kawata ma wannan abun mai kyau ne kawla, kana jin kana kyamar shi har kai ma ka je ka aikata. A haka ita ƙarya takan sa halaka dan adam, kamar da Allah yake cewa kullun akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من قصفنا به الارض الا فما كان الله ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم الا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بنجي تعالى ان wannan aya yake ba mu labarin yadda ya halakar da mutane wanda suke aiki da ƙarya. Ashe ubangiji ta'ala yana gwada mu ita ƙaryan nan da gaskiya ababe ne wanda suke bayyanannu, kuma wanda kowane ƙarshen shi yana yin kyawu ne kadai idan ka riki yadda Allah subhanahu wataala ya zo da shi. Kana kubuta ne daga mummunan ƙarshe na makaryata da masu yin aiki da ƙarya, idan ya zamana kana bin dokoki da karantarwa ta addinin Allah subhanahu wataala. Amma idan mutum ya zamana rayuwar shi kowane lokaci babu ruwan shi da abin da Allah ya ce, shi yana biyan mutane ne, to al'umma a yau za su ce ma abu kaza shi ne gaskiya, gobe kuma su dawo su ce ma abu kaza shi ne ƙarya. Don haka su mutane a kullum kada yawa ya ruda ya ruda mu muga ci wato kamar ga masu gaskiya nan ubangi subhanahu wataala ya bamu labarin mafi yawancin mutane su ne wanda ba su yin imani mafi yawancin mutane ba za su yin imani ba dan haka ita ƙarya ita ce ke da mabiya da yawa shi kuma al-batil gaskiya ita ke da mabiya yan kadan al-batil kuma shi ke da mabiya da yawa so tari za ka ga duk lokacin da ƙarya ta shigo saboda san rai da san zuciya na mutane to za ka ga suna kokarin bin wannan ƙarye amma duk lokacin da gaskiya take tsaye da kahuwanta za ka ga kuma mutane suna kauce mata a yau mutane ya kai ba su san shi ana maganar shirka saboda mafi yawanci suna aikatawa wanda dukke aiki da shirka da mushrikai to in kana wa'azi kana maganar shirka za ya jin wa'azinka babu dadi kuma kowa zai tashi ya barka saboda mi mafi yawancin mutanen abinda suke aikatawa to kuma ba su so ana magana akan abinda suke aikatawa a haka wanda suke aikata wani laifi in za ka rike wannan laifin kai ta magana ya a kullun wajen wa'azinka to za ka su ba za su zo ba saboda ba su so amma in za ka rinka ba da labari kana kissa kana ba da addu'a kana kaza to za ka ga umma sun taru saboda su da ma ba su so ubangi subhanahu wataala a cikin suratu hud yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat tanu
hatta idza jaa amruna wa farat tanu wa qulna ihmil fiha
na'am
qulna ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi
wannan kuma sunna ce ta Allah bayan kasa tun zamanin annabawa baki dai tun zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kadiba annabi Nuhu sai dai shekara 1000 illa 50
amma shi qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sana
na'am
falabitha fihim alf sana illa 50
Allah ce mu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam labisa alf sanatin shekara 1000 illa 50 ama 1000 babu 50 eh yana ta wa'azi amma karshen ayat da aran mai karantawa ma amana ma'ahu illa qalil ba kowa imani ba sai ɗan kadan daga cikin mutane ashe wannan sha'anin ƙarya ne ita ƙarya ita ke da yawa a kowane lokaci ita ke da mabiya duk lokacin da aka kada ganga ta ƙarya to za ka ga mabiyanta suna da yawa duk lokacin da aka kada ganga ta gaskiya to za ka ga mabiyanta ƴan kaɗan ne wanda suke son gaskiya da aiki da gaskiya Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ayoyi daban-daban domin ya nuna mana lalle gaskiya ba ta da mabiya wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce in zaka bi ma mutane da yawa za su bacar da kai akan hanyar Allah za su farlanta ma al'amari daban-daban har sai sun nuna ma wannan abun gaskiya ne har sai kaga ƙarya an nade ta an maida ta ta zama kamar gaskiya haka Allah subhanahu wataala yake ba mu labari innahu alhaqqu min rabbik walakin akthara an-nasi la yu'minun mafi yawanci ba za su yi imani ba Allah subhanahu wataala a cikin suratu Yusuf yake cewa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'mini mafi yawancin mutane ko da kayi kwadayi domin su yi imani to ba za su yi imani ba haka Allah ke ba mu labari fa aba aktharun nasi illa kufura da dama daga cikin mutane sun ki su yi gaskiya su yi aiki da gaskiya sai dai su yi kafirci ubangi subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa inna allaha la dhu fadlin ala an-nas walakin aktharu an-nasi la yashkurun a wata aya Allah yake cewa ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa illal ladina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum Allah yake wa qalilum min 'ibadiy ash-shakur a wata aya ashe wannan yana nuna mana ita gaskiya a duk inda take to zaka tana da karamcin mabiya amma ita ƙarya duk inda take zaka akwai mabiya bayan ta da dama to kuma kada mabiya su ruda ka idan ka ga mutane sun yi gabas suna ta tafiya to ka tsaya ka nemi ina gaskiya take menene ake fada kuma menene mutane za su yi domin kai aiki da gaskiya kai ma a haka yaki tsakanin gaskiya da ƙarya abu ne wanda yana da asalin tarihi tun zamanin da Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam lokacin da shedan ya zo har ya zuwa yau za ka gaskiya da ƙarya kullun ana cikin yaki ita gaskiya tana so ta kwato ƙarya haka ita ma ƙarya tana so ta kwace ƙarya ta kwace gaskiya kamar kowane lokaci mutanen gaskiya suna son su yi gaskiya su bayyana addinin ƙwarai su bayyana mu'amala ta gaske kuma mutanen ƙarya su ma suna son su toshe asalin addini kuma cikin mu'amala suna son su toshe asalin rayuwa kaga yau mutum har cikin rayuwar shi fa ta yau da gobe yana son sai ya gama da ƙarya abinda yau shi zai amfana kululuwa mutane ne su ganshi amma zaga ya gama da ƙarya ita wahala saboda mi ya ga tsayawa bisa asalin gaskiyar shi tashi ta ganshi wani zai iya ciwo bashi a waga kwanai domin ya ji wa'in kwanai ya raba wani ba bashin ba har kalla zai zalimtu wasu zai kawai dan saboda ƴan kwanansu ko ƴan ungursu ko ƴan majalisarsu sun saba ganin ya ko kuma yana musu ƙarya cewa shi yana da kasuwa yana da kuɗi to amma yanzu zai ta yi can yayi yaudara ciniya yayi sata can yayi kwace can ya ci haramu can ya ci riba ya tattauro kuɗin dan ya dawo a wannan kwana ta biyu ya bada sadaka su kuma suna ganin ya samu in ya koma can ana neman a rihe shi in ya dawo in ya koma dama shi mutunan ƙwarai ne in yayi hagun kuma ana zage shi ya taushe haƙƙin mutane wannan duka lamari ne na ƙarya magin subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin alqur'ani mai girma suratu ali imran in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilka al-ayyamu nadawiluha bayna an-nas wal ya'lamu allahu alladhina amanu yattakhidhu minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin ala tuwal yumahhis allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin ayo bangi subhanahu wataala zai tankade masu imani kuma zai tahiya da ƙarya da maƙaryata ƙaryan nan kuma tun daga ta'addini da magana da mu'amala kai har wanda zaka rinka yi makanka akwai wanda shi jikin ya ma kawai sai ya mashi ƙarya muryar shi ma sai ya mata ƙarya abinda zai ci ma sai ya mai ƙarya Allah yake cewa walay mahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin shi yasa so tari zaka ga mafi yawanci uwayenmu maza da mata musu san yadda mafi yawancin iyayen su ba suke rayuwa dan haka dan su zai zo kullun ya kawo musu abu mai dadi ya ba su tufa mai dadi mai kyau su sanya ya ba su wajen kwanci amma su suna tunanin kamar kasuwanci yake ko mu'amala kwarai yake sai wata rana kwatsam sun shi an kama shi an kai gidan kasu ko an mai wani abu mara kyau ko kuma an kama shi za a mai shari'a zaka ga mana cewa wani ana hasada shi wani saboda kaza saboda kaza saboda tun asali dama abun da yake aikatawa kasuwancin shi da mu'amalar shi da rayuwar shi bai gina ta ba akan gaskiya daga duk mutunan da ya ga dan shi a cikin mu'amala ta kuɗi to ya tambaye shi wani ina kake samu su wani me kake yi kasuwancin ka ya kai kai wannan kyauta ya tabbatar da cewa abin da yake samu yake mashi ko yake badawa ko ake ganin ya da shi to yana busa hanyar gaskiya to koda busa hanyar gaskiya yake kwatanta mai wani ka bi a hankali busa abin da kake samu ka bi a hankali kada kai ta wuyin abin da bai kamata ba da dukiyar ka saboda dama koda ta ka ce ta halal kuma ubangiji subhanahu wataala dama ya hada banna to amma idan ya zama da mun zira ma yaran mu ido babu buruwanmu da su mu dai su samu su kawo to wata rana kuma za a yi karshe mara kyau Allah subhanahu wataala ya kiyaye a haka ita aqiban gaskiya da kuma aqiban ƙarya abu ne wanda sananne ne duk mutunan da yake rike da gaskiya a cikin mu'amala a cikin kasuwanci a cikin zamantakewa aure a cikin kowane irin abu da zaka yi kake rike da gaskiya to akwai alƙawarin jin nasara a tattare da kai. Allah ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya. Mai ta Allah ce mun mun yi alƙawari za mu sanya ma mutanen mu annabawan mu da masu imani jin nasara a cikin wannan rayuwar ta duniya. A haka a cikin suratul safat ubangiji ta'ala ce wa inna jundana lahumul ghalibun, ai mutanen mu insha Allah madaukin sarki sune masu cin nasara, sune masu yin galaba. Allah madaukin sarki a suratul mujadala ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli, ai Allah ya rubuta ya tabbatar da zai nasara, zai rinjayi dukkan wani mai gaskiya, mai gaskiya zai rinjayi mara gaskiya. La'aghlibanna ana wa rusuli, Allah ce mu za mu rinjaya ni injo ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzannina da masu imani. A haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin kyakkyawan ƙarshe da duk mutunan da ya rike gaskiya, yana aiki da gaskiya a cikin addinin shi, a cikin mu'amalar shi. A haka a ɗaya ɓangare kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gwada mu yadda ƙarya duk yadda aka yi ba za ta amfani ba, ba za a yi murunkushiya da kuɗi ba kuma a ci nasara. Mutum ba zai yi ba da bashi da riba kuma ya tunanin wai kuɗi zai yi, zai da yi wahala ɗan lokaci kankani ya walkata kuma sai ya ɓace. Kuma babu wanda zai yi kuɗi da abin da Allah ya haramta. Kaga mutum yana tunanin yin dole ta kowace hanya sai ya yi arziki, wani da modi, wani da riba, wani da yaudara, wanda cin amana. Wannan duka ba za su sa ɗan adam ya bulle ba a cikin mu'amalar shi ta yau da gobe. A haka a cikin addini ba za ka samu mutumin da zai rinka gwama addinin shi ba. Yau yana gidan mushriki wani, gobe yana gidan ƴan duba, gata yana gidan ƴan guri, an anjima yana tare da su wani, yana gama gaskiya da ƙarya. Shi ma wannan mutumin za ka ƙarshen shi ba zai kyau ba. Allah ya ce yuhiqqal haqqo wa yubtila al-batil wa law kariha al-mujrimun. Mage subhanahu wa ta'ala yake cewa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Allah ce bal naqzifu bil haqqi 'ala al-batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq. Qul jaa al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id wa yamhu Allahu al-batil wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimati. Wana ayoyi daban-daban a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda suke nuna mana ƙarshen rashin gaskiya, abinda zai aiwatar ma da musulmi. Duk mutumin da bai riko da gaskiya ba to ƙarshen shi ba zai kyau ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce wannan aya ke cewa wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kada ku hada gaskiya da ƙarya kun sani kuma ku gami gaskiyan nan da ƙarya. Allah subhanahu wataala ce kun san da cewa abu kaza gaskiya ne kuma ku zo ku gami tsakanin gaskiya da ƙarya. Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya yayi wahali akan wannan. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ji yadda ubangiji subhanahu wataala zai ba mu mafita, menene za mu yi domin mu iya zama a cikin gaskiya cikin mu'amalar mu a cikin addinin mu, yadda kuma gaskiyar za ta amfane mu duniyar mu da lahira. Muna makaranta daidai, Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Kurakurai kuma ubangiji subhanahu wataala ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.